sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 12 ga watan Yuni shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wani jami'in Ukraine ya ce sojojinsu suna fuskantar karancin harsasai a yakin da suke da sojojin Russia a yankin Mykolaiv dake kusa da fagen daga a kudancin kasar. Gwamnatin yankin ya buƙaci taimakon soji daga kasashen duniya cikin gaggawa. Sojojin Russia sun fi ƙarfi, suna da manyan bindigogi da harsasai. A yanzu wannan yaki ne na makami kuma ba mu da makami. Inji Vitali Kim ya ƙara da cewa taimakon Turai da Amurka na da matukar muhimmanci. Ukraine na tattauna da wasu kasashe game da samar da ƙarin makamai. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya faɗa a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ya tattauna da takwaransa na Poland Zbigniew Ru kan batun isar da manyan makamai a nan gaba. Kuleba ya ce su biyun sun kuma tattauna batun sanya wani zagaye na takunkumin da kungiyar Turai ta akabawa Rasha. A fagen daga an ci gaba da gubza kalamin fada a yankin Donbas yayin da sojojin Ukraine suka kaddamar da harare da dama a yankin Kherson da Rasha ta mamaye a kudancin kasar. Dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka yi tattaki a birnin Washington DC da kuma gudanar da daruruwan tarurruka a fadin Amurka a jiya Asabar. Domin neman ƴan majalisar dokoki samar da doka da nufin daƙile tashin hankulan da suka shafi bindiga bayan kisan gillar da aka yi a wata makarantar primary ta Texas a watan jiya. A babban birnin kasar, waɗanda suka shirya zanga-zangar da aka yi wa laƙabi da March for Our Lives sun kiyasta cewa mutane 40,000 ne suka hallara a babban filin shakatawa na ƙasa da ke kusa da babban dogon ginin tunawa da shugaba Washington cikin ruwan sama na lokaci-lokaci. Daliban da suka tsira daga kisan kiyashin shekarar 2018 ne suka kafa kungiyar yaƙi da yawan bindiga a wata makarantar secondary ta Parkland da ke jihar Florida. Courtney Hagerty, ya shekaru 41, ma'aikaciyar ɗakin karatu na bincike daga birnin Lawrenceville a jihar New Jersey, ta yi tafiya zuwa Washington tare da ‘yarta mai shekaru 10 Kate da ‘yanta mai shekaru 7 Grema. Hagi ta ce harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a watan Disamba 2012 a makarantar primary ta Sandy Hook da ke birnin Newton a Connecticut lokacin da wani ɗan bindiga ya kashe mutane 26 akasari 'yan shekaru 6 da 7 ya zo ne kwana guda bayan bikin zagayowar ranar haihuwar 'yarta. Kungiyar cinikayya ta WTO tana fuskantar wani mawuyacin lokaci a daidai lokacin da ta kwashe shekaru ba tare da tasiri ko sanin abin da ke gudana ba. Yanzu na iya zama wata dama ta juya da al'amura da sake fitowa a matsayin cibiyar cinikayya cikin ƴanci da adalci ko kuma ta ci gaba da fuskantar shakku. A karan farko cikin shekaru 4.5 bayan an samu hutu daga annobar coronavirus, ministocin gwamnati daga kasashen WTO za su hallara na tsawon kwanaki 4 daga yau Lahadi don magance batutuwan da suka haɗa da kamun kifi da ya wuce kima a teku da rigakafin COVID-19 ga kasashe masu tasowa da samar da abinci a daidai lokacin da yaƙin Rasha da Ukraine ya hana fitar da miliyoyin tan na alkamar Ukraine zuwa kasashe masu tasowa. Yayin da take fuskantar wani muhimmin lokacin gwajin fasahar diflomasiyarta don bayan da ta hau aiki a watanni 15 da suka gabata, Director General na kungiyar WTO Ngozi Okonjo-Iweala a kwanan baya ta bayyana fatan ta kan cewa za a iya samun ci gaba kan akalla ɗaya daga cikin batutuwa 4 da ake sa ran za su mamaye taron. Tallafi ga masu kamun kifi da noma sai kuma martani kan annoba da sake fasalin kungiyar.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
A wannan shirin wanda ya zama na 63 a ayarin zauren VOA za a tashi ne a inda Malam Hassan yake jawabi a game da abin da yake ganin ita ce mafita a harkar tsaro da ya addabi kasashen Sahel wato waɗanda suke makotaka da Niger. Malam, bismillah.
Ina son su gane waɗanda an kai agadas ƴan Niger ne waɗanda an san aƙidar su a nan ƙasar Niger. Ba ƴan Niger da sun kashe kasashen waje ba. Ina son mutane su san da wannan takwas. Kenan in yau an kace maka an dauki matsayi an ba mutane 10 ko 20 gobe kabila nawa gari mun kusan 10 gari mun tana daukar makami ta sai an bata. Kenan an bar hanyar doka an kuma hanyar ra'ayin mutane. Ina son mutane su gane da haka nan bai kamata kana dan takarda a ce ka jahilci dokar kasar ka. Ba shi yiwa haka nan. Saboda haka waɗanda kamar yadda shi wanda ya faɗi bashi yuwa a Niger ga duk wanda san kudin tsarin mulkin Niger. Saboda ƙan Niger ne a kasashen waje suna yin ta'addanci. Kuma a ce ai za a yi a ba su wata kota saboda ni da wani matsayi. Sun yi kowa ne. Yadda dokar ƙasa ta ce ka cika ƙa'ida ka san in soja za a ɗauke ka sai kai kunkuri in ka samu a ɗauke ka. In police ne a ɗauke ka haka take. Kuma haka muka faɗa musu gaban ƙasa kuma haka za a yi shi. Dan mutane su ɗiba wannan tunanin cikin kansu. Na dibin wai ka ɗauki makami ne dan a ba ƙabila ka makami jarin ba za su yi ba. Wancan da an kai shi na agada ɗin mun gaya muku su sun waɗi hujjar su. Ana hidda arziki an danne su sun ka dauki makamin ne an ka ce to gashi shi ma kanshi wadansu sai da ma fasun funke akwai shaida da komi basu ma sa mutanen su ba sai shi an kai kenan kada mutane su sashi cikin kansu ina son kenne da su gane a kabila guda ce al'umma guda ta Niger an ka ce mun fasara kalmar Niger ba ta da halaka da addinin dukkan wanda a cikin kasar ga ba ta da halaka da kabilar kowa ba ta da halaka da cewon kai dan gidanku an ka hidda sunan nan kenan shi ne an ka ce ta tahallakuna bi sha'abiyati jamhuriyyat Niger sunan Niger yara ta bisa kabilar Niger gaba ɗaya suruka ba ka isa ka ce wani gahi wani ba idan ina son mutane su san da wannan da sunan Niger ne ake tahiya ba da sunan kabila ba ko da sauransu kabilancin da an ka kawo shi kan takarda sun ka kawo shi Bahaushe take 10% in Bahaushe ya dauki makami kamar yadda waɗansu kabilu gari ni na goyi baya a kashe shi saboda ba hujja bace ba dalili bane yazo da an ka zo an kai shi gashi na a Najeriya abinda aka da kaina ni kire shi Abubakar gumi nace matsayin ka na malami babu doka ta addini ko ta kasa da kasa da kace ana sulhu da barawo babu ita a duniya in kuma akwai ka faɗa mana barawo ba a sulhu da shi wanda ake sulhu da shi sai an ce ma yaki tsakanin sarauta da sarauta ko tsakanin kasa da kasa ko tsakanin kabila da kabila amma waɗanga bandi ne ba a sulhu da su
to alhamdulillah mun gode da duka wato abubuwan da mutane suka faɗa su hukka wayi mana da kanu Alhaji Aliyu ni abin da zan fara da shi shine wato tubali na kasa ta mu ta Niger misali ni da ka gane ni na mahaifiyata Hausa ce ubana Abzini ne ƴaƴana ba su da kabila dan saboda bahillata nake arme ka gane ko to wato tubalin kasar mu kenan duk wani bambanci da wani sabani da zo kamar wanda wato malam ya faɗa ne ɗan takarda ne ɗan ma'aikata ma'aikata su suka kawo sabani cikin kasar ga tamu ma'aikata suka kai su zo cikin aikin su a ƙauye su ishe gari na zabar mako na Hausa suna zaune lafiya sulumi sai su kawo tallafi ga wancan gari na zabar mako na Hausa sai su kyale wancan Hilali ko Buza su yi gaba wannan abubuwa wannan hushin shi ne ya tattaru ya yi tsanani ya kawo abin da muke ciki a halin yanzu inda duk kai ji an ce akwai hada tsakanin makiyaya da manoma to ba wani bane iya kashi kenan mugun aiki ne na gwamnati na ma'aikatan gwamnati ai yau idan gwamnati ta shirya da wa'annan wanda suka yi hushi kin ai ba sai an kai sozawa ba ai ba mu bukatar sozawa iya kanmu da mali wallahi idan aka kiyaye aka yi adalci ga wannan kabiloli na Fulani da na Buzaye dake iya kan mali sun ishi su kare kasar Niger dan saboda dan ta'adan wanda yazo Al-Walid da ya fara kun san abin da fara da shi sai da ya juya kan Fulani ya dauki mata hudu a cikin Fulani sannan ya tafi da su sannan yayin Fulani na wannan yankin na Bani Bangu suka bi shi to haka abu ne mai sauki mu amince da matsalar da take ba dole sai mun tahi muna bin turawa bisa ga sunan da sun kazana ma matsalan ba suna wannan matsalan kabilanci ne tsakanin Fulani makiyaya da Buzaye da ƴan uwansu zabarmawa
a zamanar da su abinda jalle fadi masu yi musu telefon daga nan ya mai a kira su ƴaƴan duka wannan kabilu a zamanar da su su bar ciwaciwa da wanga al'amari
to ma da to
alhamdulillah
to yi a gurguje to ba shi a gurguje da Allah
kar sauki da ni kawo harkan zake sa soje na yara
na'am
da muka yi jomil 11 bamu ce eta ba akwai bamu ce su dauke su muka ce ya gwamnati samu inda ta su gwamnati ya kasa ta su ga inda suka tafi wannan sai in precision kill full affair mu bamu tabbata a yaran da lokacin nan ba ta enter da adda ne ba kuma ko harakan dauka soja mun san wanda ake ciki a cikin zone kin telebiji kwar su control da kike bamu ce ba zone a ta su amma mu ce gwamnati ga sunan yaran ka na ɗan Niger ne ni ce inda ran nan an dauke su an sa su a aiki da yau tashin kan bai zo wajen onda jamen di bam tabata ni ina cikin wanda bace ban yarda ba a ce wani integration wanda bam kawo shi ba amma mun ce dole ne in yara sun yi sun dawo da kayan aikin ka kai ne gwamnati ka sa sun da ba su dauke su ba ina su tsaye wannan ya ce yana da yana so ya aiki ina ya kai da su dan ran nan inda gwamnati ya aiki yaran ga an sa su an maida su dajin wanda dafte yake ina ga ya kare ya kamata ce yaran daji wannan a dauke su dole ne su aikin ifu kenan daukar soja wannan ina ganin tilas su neman a ce sai obligation pour instituer citoyen toutes les communautés su shiga cikin aikin soja haka nan ne bara shi ne sai ka wallahi ba mu ce a dole ba amma mun ce gwamnati ga sunan ba su yi aikin su ba ko a sune suka da muka zawo da aka kawo su gwamnati yace za mu ba su za mu sa su muka dawo nan yamai suka kira mu ciki mutum 40 ne suka kawo bindigoji suka ce mutum 10 za mu dauka muku muka ce ba duwa ma muka bada biyar biyar da department da ba suka ce musu uku da ba suka ce musu biyu da ba aka ce musu guda shine nice na su in kwatam dan ko a'a to ko baka gane ba abun ga gwamnati yace zai dauka to wannan mu ba lahimu ne ba a'a in kun kawo wannan magana kenan kun kawo magana inda bai kamata ba a'a ba ba sun ba kabila ne ba il faut bien comprendre une situation cela ba nice lokacin da an kai nan buzaye a cikin ake da an tadi iko faje biye lo je ba abun ne nike ba wannan nike ba
kina ba ka ce doka da order muna da kun
ne wane ne
eh akiyaye ka gane muna da kudin tsara
tunda malam tunda gwamnati ya fara shi wani wuri in kai shi wani wuri ba laihi ne ba a'a shine nika mu jami'an don zaba wanda ke magana ka gane mu ba mu ce dole ba ina ga ikon shi ne shi dipte nan ba a ce dole ba mun ce ga sunan yara akwai abu da kuka yi dama da su su suka ce za mu dauke su
to shikenan
mun ce za ku dauka ba ku dauka wa adda laifi esko mu ne muka ce ku dauke su
okay
sai usi tempo kreta iko il faut me comprendre bien ba mu ce ba malam gwamnati ya dauki niyan kun bai yi ba bana la precision qu'il faut faire
to madala to shikenan ai ai ya to madala ya kamata mu jabirki anan jama'a mun gode kware da gaske daman kamar yadda na ga muku tun farko dole a samu sabanin ra'ayi game da al'amuran dinnan kuma wannan halayya ce ta bil'adama a cikin gidajenmu ma mun san samu gardan da mi tsakanin mu yayin da iyalanmu da sauranmu kan yadda abubuwa ya kamata su gudana to wannan ba wani abin mamaki bane ai sai an zauna ba an fito da abin da yake ciki kuma sannan za a samu makamar fahimtar ina wace alƙawla ya kamata a dauka da wannan nake son yi mana godiya gaskiya na ji dadin wannan dogon zama da muka yi don da mun ce awa ɗaya za mu ga shi mun yi awa uku muna tattaunawa wannan ya nuna yadda mutane suka damu da wannan al'amari na sharaka tsaron nan kuma in abin wanda abin ya shafa ne su zauna su saurari kuma wallahi ni in ga muku kun birge ni saboda masaniyan ku game da abubuwan nan da abin da yake janyo su da masu yin su da dalilin yin su da sarsalan su da tarihin su da kuma maganin su so shi ne muke cewa da hukuma za ta zauna ta saurari jama'a shugaban kasa ko hakimi ko sarki bai iya tare mutanen gari baki daya amma ta hanyar kafofuwa da labarai yanzu aka zauna aka sa mishi wannan maganganu da aka yi ɗakin nan yau ɗai kaɗai aka ɗauki shawarwarin nan na ƙarshe da kuka bayar ɗin za a samu alheri insha Allah muna Amurka a madadin sashen Hausa muna godiya matuƙan gaske da kuka ɗauki lokaci kullum muka zo muka gayyato ku za ku zo kuma gaskiya mun gode kwarai da gaske kuma muna fatan an samu
bayanin da ya gamsar da mu ni dai gaskiya na ilmantu da kan abubuwan da jididu cewa dan jarida ne akan dauka yan jarida sun san komai ba haka bane kullun ka zo da jawa sai ka ilmantu da wani abu wallahi na ilmantu da abubuwa da yawa so da haka muka zo kashin wannan muhara yanzu akwai abubuwa guda biyu da zamu yi da ya rage kafin mu wace azhar ta yi na farko dai akwai yan sarkakan yan tsarabobi ne ba wani abu ne dai mai suna Voice of America dai kowa dai ya samu da abu ne na gida sannan abu na ƙarshe shine zamu taru baki ɗaya mu dauki hoto a bayan wannan alamar ta gidan saboda mu san mu aje don tarihi mu ce rana kaza mun taru a birnin Yamai a wannan ofishi na sashen Hausa na murya Amurka saboda haka ya zama tarihi akwai mutuwa Allah ya sa mana hannu ya sa mana ƙarshen wannan tashi hankulan ya haɗa kawunan mu ya ƙarfafa zumuncin da ke tsakanin mu da junan mu to da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
da waɗannan jawaban shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sakkwato wanda shine ya jagoranci zaman zauren Niamey ta kasar Niger muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda ya tattaunawa da bada shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a kasashen Sahel a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda suka taimaka shi da ya zo gare ku Yusuf Abdullahi da Sulaiman Mumini Barma da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku sai wani makon idan Allah ya kai mu mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
to ga mun nan da wata malama Hajiya da Allah ko zaki gaya mana sunan ki Hajiya
sunana Hajiya Sabi Hussein
to Hajiya Sabi na ga gashi kina saida abinci ne kamar me da me kike saidawa ne
ina yin tuwon shinkafa tuwon semo shinkafa da wake da daskaliya da doya dan wake duk na yi
to yanzu idan ina so a dan samun dan wake haka kamar nawa ne plate daya haka
to ya danganci yadda mutum yake so ka san a village muke dole ne mu sassauta wajen bayarwa to kamar da zo da 200 za a ba shi in ka zo da 100 ma za a ba ka saboda village muke wajen talakawa
to kaman kin kwashe shekaru nawa kina wannan sana'a
ni a takaice da garki na kai shekara 30 na wannan sana'a
to kin ga ayi ma tuya ma an manta da albasa kaman ke mutum yar wace gari ne
ni daga Nasarawa ne yar Kiyana
okay yar Kiyana ne okay to kin shigo garin kin fara shigowa Abuja yau shekaran ki nawa a garin nan
an ni na da tsaya nan garin tun shagari
tun zamanin shagari
area 1
kin a area 1 to a can din lokacin me kike sana'a me kike yi
shi ma abincin ne nake yi amma akwai manyan mu lokacin muna kanana
yanzu kun kwashe kusan shekara 30 kenan fa in ban yi kuskure ba kenan a garin nan ko fiye da haka
insha Allah
to yanzu da kika dawo nan kuma garki bi da cika fara wannan sana'a kin kwashe kaman shekara nawa
ani tunda na zo nan garin garki na sauka ko area 1 din ma ina dan dafawa ne in kai ko kuma dan samu ne wurin dafa sai hakan dawo garki din ban taba zama wani wuri ba sai garki
amma wannan din wannan shago naki da kike sai da abinci kaman yanzu yayi kai shekara nawa kike wannan sana'a
dai zama na nan ina neman shekara 16 kenan ko 17
16 a nan gurin ai wannan makin ci a ce an baki mai anguwa
eh to masu anguwa yan kasa ake ba ba yan babaki ba tunda akwai su mun san su kuma
to yaya maganan iyali yaya
yaya na ni ba ai hude ba yaya na uku ne
ko yan ke uku to su ma suna wannan sana'a ne ko kuma
lokacin su taimaka mun akwai dan hauta na ma yana university kefi amma ba sa zuwa maka mai yanzu haka ba makaranta nan yake taimaka yanzu yana
take kullun yana zuwa ya taimaka
kullun muna tare yau zazzabi ne da nace ya tafi gida da kun sa nace nan
ayya to Allah ya ba shi lafiya amma yanzu kina kaman nawa a rana
to shi kasuwa ai hako ne wata rana ka samu wata rana kuma ka rasa ta hakura da yanda Allah ya yi ne naka yi 100,150 har da 80 ma
amma gaskiya kina wa
uwa ka zan hakura da shi
a gaskiya kina ciniki sosai 100 a rana ai kika koma aikacin gwamnati
ina isa kan nawa na saya kafin ya kawo darin
ana kukan cewa kayan abinci yayi tsada haka kin ga ko kuma ku ne kuke cikin wannan sana'a kamar me zaki ce akan haka
to ba me zamu ce ko sai dai mu nemi sauki wajen Allah domin dai kan yanzu kan kayan abinci yana tsada kuma masu sai da kayan abinci ko da ana sai da 800 in ya hau 900 za su gaya maka amma in ya sauka 700 ba za su fada ba kuma haka za ka yi ta tsaya sai ka gane
yanzu kaman buhun shinkafa haka kina siyan kaman buhun shinkafa yar gida nawa
eh to ya danganci dai mun fi siyan wannan Nigeria rice din 2,326,27 nan kuma forest ne zamu siya 32-33
amma abun akwai fita
to in ba fita da ba ka gani a nan ba da na bari tuntuni amma ana dan samu dai albarka ina Allah ne ba wai yawan shi ba
mun gode kwarai-kwarai
damuwa na gode
ne gode sosai Allah ya taimaka
amin
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Mallam Sale da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.